sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ke tare da Ibrahim Ka'almati Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare yau Talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To bayan an sha labaran duniya za a ji yadda gwamnatin jihar Plateau take kokarin tsaftace harkar matuka a daidai ta sahu domin tabbatar da tsaro ga al'ummar jihar. Kazalika Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana wani rahoto na musamman kan bukukuwan Kirsimeti sai kuma labaran wasanni daga jihar daga Niger amma fa duk wannan sai bayan an sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun saki kai wasu jerin hare-hare yau Talata a sassa da dama na zirin Gaza yayin da hafsoshin sojin kasar ke cewa da alamar za a kwashe karin watanni ana wannan yakin. Babu wasu hanyoyin da suka fi wannan sauki wajen rusa duk wata kungiyar ta'addanci a cewar babban hafsan soji Harzi Halabi a yau dinnan Talata yana mai nufin mayakan Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai har-haren ne kan wurare sama da 100 ciki har da hanyoyin karkashin kasa da mayakan Hamas ke amfani da su wajen shirya har-hare kan Isra'ila. Sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Russia bayan da ya isa gabar Crimea a yau Talata wanda hakan ya sake janyo cikas ga rukunin jiragen ruwan Russia da ke yaki wato na yaki waɗanda ke tekun bahar Aswad. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta yi amfani ne da makami mai linzami kuma harin ya lalata jirgin mai suna Novochakas. Mai magana da yawun rundunar sojin Ukraine Yuri Ihnat ya gaya ma muryar Amurka cewa sojojin Ukraine sun samu bayanai game da inda jirgin yake da abinda ya dauko da kuma yadda sojojin Russia ke kare yankin. Ihnat ya kira harin aiki mai matukar wuya saboda abu ba abu mai sauki bane a nutsar da jirgi irin wannan. Matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar Yemen a tekun bahar Al-Amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau Talata jim kadan bayan a hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya. Fashe-fashen sun auku ne da nisar wajen kilomita 9 daga inda jirgin ruwan yake a tekun na bahar Al-Amar mai tazarar kilomita 83 daga tashar Hodeida ta gabar yammacin Yemen a cewar hukumar zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya din UKMTO a wani bayani na gargadi. Ba a yi bayani kan jirgin ruwan ba da irin kayan da ya dauko da kuma inda ya fito da kuma inda da ya zashi. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaki guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar Al-Arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan. Ana shirin tura jiragen ruwa guda uku din ne masu ruguza makamai masu linzami da kuma jirgin sama na sintiri samfurin PAI mai cin dogon zango biyo bayan wasu hare-haren da aka kai kwanan nan a kogin bahar Al-Arab din a cewar rundunar a wani bayani na daren jiya Litinin. Amurka ta zargi Iran da kaddamar da wani hari da jirgin sama mara matuki ranar Asabar akan tankar MV Chang Lotu a tarzar kilomita 370 daga gabar India, zargin da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce bai da tushe. A ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan yau Talata ta ce an umarci wasu jami'an diplomasiyyar Faransa biyu su bar kasar saboda wasu take-taken su da suka saba ma ka'idar aikin su na diplomasiyya. Ma'aikatar ta faɗi a wani bayani cewa ta gayyaci jakadiyar Faransa Anne Boilon don bayyana abinda ma'aikatar ta kira bacin ranmu matuƙa kan take-taken wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa ɗin biyu. ba tare da wani ƙarin bayani ba, ta ce an ayyana mutanen biyu a matsayin waɗanda ba a yarda da kasancewarsu a ƙasar ba, kuma an umarce su da su bar ƙasar.
Da Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu zamu bude taskar rahotannin mu da maimaicin rahoto na musamman da Zainab Babaji ta hada mana akan yadda gwamnatin jihar Plateau ke kokarin tsaftace harkar adeje ta sahu ko kuma nafe. Zainab, gare ki.
A shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Plateau ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan hadira da rasa rayuka dake aukuwa. Majalisar dokokin jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin kwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu bata gari ke yi da keke napep sun yawaita, wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau, Davo Gyang Jatau, ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu.
Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba. Suna shigowa sai su dauke mutane, in sun dauka sai a jaga an gagawa wani wuri. To wannan gwamnati na Barista Caleb Mutfang shi abin da zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba.
Waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne?
Riban na daya shine duk wanda yake amfani da keke za mu san shi, so idan wata matsala ta tashi za mu san inda masalar take. Shi yasa kin ga cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi QR code. Kowace keke da mai keken zai kasance idan kin doka wayar ki yanzu kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da addressin shi da phone number shi komai da komai shi. Zamu gaya wa mutane kafin ka shiga ka dauki wayanka snapping din shi zai nuna maka information na mai keken, sai ka tura wa next of kin naka sun san keken wanda ka shiga. Kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba, ko ba?
Wani lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi, ya za ku warware wannan matsalan?
To wanda ya bada keke mu ba ruwan mu da wanda yake ciki, wanda information na shi ke ciki shi zamu kama.
Mr. Michael Magaji, shugaban kamfanin Geopart, kamfanin da za ta tantance kekunan na napep da masu tuka su, ya ce rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna.
Muna son taimakawa gwamnati a san mutanen da suke amfani da wayannan kekuna a Plateau. Za a yi musu registration, za a ɗauki sunayensu, you know, a san waye ke amfani da wani irin tricycle. Bayan haka kuma za a bude musu bank accounts, za a ba su BVN, a ba su NIN. To wannan gurin kuma, you know, za su iya samu amfani daga bankuna. Misali a siyo musu kekuna ko a musu wayansu, a ba su wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa CNG. So kinga wayannan abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu.
Ko waɗanda muna ganin su da number na Plateau kamar dama sun yi register, za su sake yin register ne ko kuma dai?
To wannan number kike gani na kungiya ne, ba na gwamnati bane.
To yanzu idan a ce ina da keke ina so in je in yi register, ina zan fara zuwa?
Eh, akwai office ɗinmu a Murtala Muhammadu, akwai office ɗinmu a Old Airport Road, kuma za mu bi har zuwa cikin tasha ma mu je mu nemi drivers ɗin, don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa office ba, so za mu je mu neme su musu register, kuma mu ba gwamnati wannan data ɗin.
Akwai kuɗin da za a biya ne?
Eh, akwai registration da su yi, saboda akwai kin san akwai abubuwa da za a yi printing, za a yi producing, akwai handbook da za a yi producing, to duk wannan abubuwa kin san kuɗi ne.
Idan wani ya ƙi yin wannan register, ina hukuncin sa?
Ito kin ji da gurin commissioner ya ce sun ba da umarni cewa duk wanda bai register ba za a bar shi ya amfani da keken ba. So bayan an gama wannan, an ba da deadline din ba su zo ba, an san mutane nawa, to government ya fara su kansu za su fara bincike, you know, an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya register.
Hajiya Fatima Idris Gindiri, ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa, tace sun yi na'am da matakin tantancewar don tsaftace harkar kasuwancin su.
Ina sayan keke na fe muna siya muna ba ma masamari su kuma muna matukan musu godiya. Domin wanda yazo ya nuna ci gaba da dadin tafiya mukan ji dadi mu tafi da shi. Har yawa koyin da sun mallaki gidaje mu a karkashin mu. To mu muna farin ciki.
To da yake kuna ba samari wa'annan kekuna kuna tantance irin yaran da kuke ba su wa'annan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli ko da na tsaro ne an sace waya an sace kaya a cikin keke kuna tantance wa'anda kuke ba su?
Eh kwarai da gaske muna tantancewa domin wannan dukiya ne mai girma. Kaman mu yanzu kaman BIO in sun tashi za su je su yi nasu. Da two garantors za su rubuta a yi wannan PT number na keke. Muna kuma registration number a gurin internal revenue. To idan mun gama wannan kuma idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu gefen lawyoyi da kotuna gaba daya. To anan ma mukan zo mu yi wannan. A gida na zan zo in zauna da ni da yara na domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina. Ina da form din ina sai da shi naira 1000. Waye sunanka waye babanka da ka ina kake?
Gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan. Yayi kika ji da wannan?
Wannan amince da wannan abu 100% idan alkhairi yana cikin shi. Kuma ni ina roƙon haɗin kan yaran mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki su zo su ba da haɗin kai.
Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Karfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar maida injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur.
A zahirin gaskiya a wannan aiki namu akwai waɗanda suke shigowa ba aikin su bane za su shigo su bata mana sana'a. So na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata.
To gashi nan kai kekenka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas.
Akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka. Muka ce a to wannan ai ci gaba ne ya kamata mu karbe shi hannu bibbiyu. Zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so.
To yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas kana ganin kamar wanne yafi sauki?
A zahirin gaskiya wannan gas din yafi fetur sauki gaskiyan kenan. Ta yanda a rana daya zan zuba fetur na 2500 kafin in iya samun 9000 ko 10000. Amma idan na sa 3 kg saboda tukunyan namu dan karamin tukunya ne 3 kg ne daga 6 na safi zan iya kaiwa har karfe 6 ko 5 na yamma a wannan 3 kg din. Kuma zan iya samu 8,900 kowane kg ina siya 1,000 wani kuma ina siya 950 in kin yi lissafi zai baki 3,000 kenan ko kuma 2,800 naira 50. Wannan tsari da aka kawo kira na ga duk wani direban da yake tuka keke na fef ba a Jos ba a duka Najeriya ma idan zai ji shawara na wannan tsari ne mai kyau.
Gwamnatin ta jihar Plateau dai ta bayo kamfanin kwanaki 30 kacal ta yi rajista wa dubban keke na fef da ke aiki a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ton gaishe ki Zainab Babaji. Daga wannan rahoto kuma sai rahoto na musamman wanda Mustapha Batsari ya hada mana a game da bukukuwan Kirsimeti.
A yanzu haka dai mabiya addinin Krista a duk fadin duniya na ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti da aka gudanar a ranar Litinin dinnan 25 ga wannan wata na Disamba. A wannan rana ta biyu wato 26 ga watan na Disamba da ake kira Boxing Day, mabiya addinin Kristan na ci gaba da gabatar da kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki. Rabaran Musa S. Dada, tsohon shugaban kungiyar Kristoci ta kan ne a jihar Niger, ya ce ranar ta Boxing Day ci gaba ne da ayyukan ranar Kirsimeti. kamar yadda yayi karin bayani.
Abin da ke da muhimmanci a gare mu shi wanda an yi ajiya ranar haihuwa ya amma na yau dinnan tunanin mutane ne da nufin cewa an kawo kyautai na Christmas a kwatuna daban-daban saboda haka sun ana cewa boxing day wato rana da ana bubuɗe kyautan da aka ba mutane saboda haka wannan ba wani abu ba ne wanda mun dauke shi da muhimmanci amma kuma ya zama kaman ci gaban hidimomi da aka yi ajiya domin ranar da ya bari sa a yi hidima wannan ba saboda haka an yi transfer waɗansu abubuwa yau baki za a kai ziyara a kai wuraren da za su shakata saboda haka a gare mu yana da muhimmanci har yanzu.
Na'am, to akwai wasu ayyuka kaman na lada da ake yi a bangaren kiristanci a wannan koko dai kawai dai ci gaba da ayyukan su ne muhimmai.
Eto akwai ikilisoyi daban-daban wanda suna da program daban-daban wasu sun shirya yau a ziyarci waɗanda suke a prison ina a ba su wasu kyautai ko a ba su abinci wasu sun shirya su a je wuraren da aka tara na kasasu a yi musu gudumawa ta wurin kyautai iri-iri to ana wannan just domin a sa waɗanda ba su da hali yin wannan bikin kuma a sa su su ji daɗi sun cewa lallai abu yana faruwa iri kamar haka domin Yesu ya zo ne saboda talakawa saboda ceton mutane don haka nan dole ne mu yi wannan domin mu sa mutane su dandana amfanin zuwansa.
To rabaran a matsayinka na dattijo a cikin al'umma gaba daya duka da musulmai da kirista din ma kai yanzu kaman uba ne ma mene ne kiran ka ga al'umma musamman abin da ya shafi zaman lafiya da kuma kaunar juna?
Na farko ina kira a yi zaman lafiya da juna ko kirista ne ko musulmi ne mace ko namiji tun daga gidajen mu mu yi zaman lafiya da iyalan mu. Na biyu mu koya hali hakuri da juna shi Yesu da aka haife shi din ai yayi hakuri tun yana karami.
To a ranar 25 din dai da dama daga cikin mabiya addinin Kiristan sun bayyana jin daɗinsu da zagayowar ranar ta Kirsimeti da aka haifi Yesu Almasihu. Gama dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa a nan jihar Naija.
Sunana wata Yakubu challenge a Metumbi ina ilimin Krista na wannan ecclesia ya kwace su gudi-gudi gaskiya godiya muke ga Allah Ubangiji na sama da ya kawo mu wannan lokaci muna ce masa mun gode. Yau ne mu Krista muke murna ga Allah saboda yau ne muke nuna haihuwan Yesu Kristi Almasihu so muna godiya sosai. Kowane Krista yakan shiga hankalin sa yau ko mai zuwa church ko bai zuwa saboda mu gode ma Ubangiji bisa ga abubuwan da yake yi mana kullayo.
Sunana Ana Danjuma daga Ekwa Church gudi-gudi. Ina murna ne domin tunawa da ranar da an aiho mana mai ceto. Mun doke ta da muhimmanci domin ranar ne muka samu asken da ya shigo mana cikin duniya. Yana nan ne kamar yadda an aiko yaro ranar da ya cika shekara da sai a miki birthday. Yau muna birthday ne na aihuwan Yesu mai ceto. Ya kamata mata su mai da hankali mu nuna kauna ga junanmu, mu ba da kyauta ga makwabcinmu, mu kuma nuna ma duniya da cewa yau fa shi ne ranar da an haife mana mai ceto.
To sai dai matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa a Najeriya na daga cikin abinda mabiya addinin Kiristan suka ce ya yi tasiri wajen rage armashin bukukuwan na wannan shekara ta 2023. A saboda haka ma Rabaran Musa S. Dada ya nuna rashin jin daɗinsa tare da baiwa gwamnati shawara.
Abinda zan yi yanki daga waɗanda Allah ya ba su shugabanci shine su ji tsoron Allah domin kamar yadda ka faɗa yanayin da muke a ciki ba daɗi. Me ya kawo wahala ɗin? Wa za mu ba laifi? Dole ne mun tura ma shugabanni da muna ganin inda sun yi abin da ya kamata a yi kada mutane za su zauna cikin farin ciki. Bari mu baka kwatanci ɗaya. Christmas to ɗaya ne ana yi a shekara. Gwamnati ta sani dole ne ta biya ma mutane albashi. Amma abinda ina ji a wai cewa wannan wata din ba a biya albashi ba. Da gaya mani yaya mutane za su yabe gwamnati, yaya za su sa ma gwamnati albarka. Tunda an sani wannan bukin za a yi shi kuma ana bukatan kudi domin hidimomi nan ba a shirya kafin lokacin ba. Yanzu lokaci yayi an yi hidiman ba albashi. Kaga wannan irin bai yi ba. Ta ce gwamnati ne ta lura ta yi abin da ya kamata ta yi domin jama'a su ji daɗi. Kaga yara musamman ba su ji daɗi ba. Mata aye masu hidimomi a kici su ji daɗi ba. Gida gaba ɗaya ba ji daɗi ba. Don me? Domin ba kuɗi saboda wani hidima.
Dangane da batun matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da addabar 'yan Najeriya a sassa daban-daban kuwa, tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce akwai matakai da ya kamata a ce hukumomi sun dauka tintini amma kawwa yanzu ba su dauka ba
wannan gwamnatin tarayya abin da za a yi akwai wa'ansu manyan mu a arewa wanda har yanzu ba su amince cewa mutanen nan a bisu sojojin mu su yi yaki da su ba sai dai a bisu a yi sulhu ana sulhu da mugu wanda in ya same ka zai kace ana sulhu da shi a ba sojoji izini mu ajiye maganar son kanmu mu ajiye maganar kabilanci ko aina ne a duniya in aka samu dan ta'adda wallahi ba a musu sauki sai da sojoji su bi su a ganyen da karshen su yake sojoji su kai musu hari duk inda suke duk ramukan da suke a hito da su sojojin mu suna da ƙarfi amma abun mu a arewa ta shafi addini ta shafi kabilanci kuma ba inda za ta kai mu mu hito mu ga mu juna gaskiya wa'annan mugayen mutane ne yanzu in suka samu kristan za su kashe in suka samu musulmin za su kashe in ma suka samu ma wanda bai da addini kashewa suke to ya za a yi abu a kyale mutanen nan a ji ana sulhu da su ka san inda suke kai ka kawo su waye shigo da su da za a yi sulhu da su
wata babbar matsalar da ke kawo cikas a yaki da yan ta'adda a Najeriya kuwa shine zargin rashin hukunta masu laifi shugaban kungiyar kristoci a jihar Niger Bishop Bulus Yohana ya ce matsalar ba karama bace kuma akwai bukatar daukar mataki kamar yadda ya kamata
abubuwan da suna faruwa saboda abu daya ne ba hukunta mutane ko wani abu ya faru ya bincika a karshe shiru zaka je kamar mai kalunga fada rijiya amma in an bincika sa an lura da cewa ga wanda ya laifi an hukunta shi kowa ya san da cewa ga laifin da aka hukunta shi ina gani abun ba zai ci gaba ba don wannan ba shine na farko ba kuma ina tunani ba zai zama na karshe ba in ba yi
mataki
san da mataki don in kana an baka so wani abu ya faru lokacin da
fata dai samun sauƙin al'amura da suka hada da na rashin tsaron da kuma na tsadar rayuwar yau da kullum a cikin sabuwar shekara ta 2024 miladiya idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tangaida na Batsari. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 a duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙa
wasanni a takaice. a sa su kwandon manduwa ne ba su so, in dai ba a sa su kwandon manduwa to shikenan yawwa ga shan sai ta diyake ka gani ko kenan sun karbi wani abu ko ce ko wani abu
irin yanda aka shiga zaman dirshin na cali-cali kenan a birnin Agadez a karashin kokowar gargajiya Karo na 44 na jamhuriyar Nijar inda aka kara tsakanin Difa da kuma Doso waɗanda suka mamaye hidin kokowa na Abubakar Jibo mai dan cibi na garin Agadez kamin daga bisani magabatan kasar da sarakunan gargajiya su yi sulhu tare da saka hannu a alshihu dalilan cali-cali na yin wannan zanga-zangar na mamaye hidin kokowar shine irin yanda suke jin ana aikowa 'yan kokowa da 'yan jarida kyaututtuka alhali an bar su kokowa bayan saka bakin magabata komi ya koma daidai inda cali-cali suka koma aikin su na nishadantar da masu kallon kokowar a yau dai an gudanar da karo na kwanaki na hudu na kokowar gargajiyar ta jamhuriyar ta Nijar na bana kuma har yanzu zakaran kokowar na jihar Doso kuma na kasar cewa da Abdulkadir mai lakanin suna Isaka Isaka yana tsaye rike da takobin sa za a dai kammala wannan kokowar idan Allah ya kaimu a karshen wannan mako da muke ciki na karo na 44 na takobin gargajiya na jamhuriyar Nijar na wannan shekara ta 2023
shawushi a take wallahi wallahi
idan ku muka leda a fannin kwallon kafa na Premier League na Ingila Boxing Day na ci gaba da gudana a wannan lokutan na sallolin karshen shekara inda a lokacin hada wannan rahoton aka kammala wasan da hada Newcastle da ta sha kashi 1-3 a hannun Nottingham Forest sai wasannin da ke ci gaba da gudana a lokacin hada wannan rahoton inda Bournemouth ke wa Fulham 2-0 sai Sheffield United da ke wa Luton 2-0 yayin da ake can ana karawa a cikin dare yanzu haka tsakanin Manchester United da Aston Villa sai kuma Burnley da Liverpool sau tuttukan da kuka ji da can farko na kokowar gargajiya kusancewa sun fito ne daga kamfanin watsa labarai na talabijin da radio na jamhuriyar Nijar RTN Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako. To masu sauraro kafin mu sallama kuma yanzu ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan lokaci a takaice.
To a takaicen sojojin Isra'ila sun saki kai wasu jerin hare-hare yau Talata a sassa da dama na zirin Gaza yayin da hafsoshin sojin kasar ke cewa da alamar za a kwashe karin watanni ana wannan yakin. Babu wasu hanyoyin da suka fi wannan sauki wajen rusa duk wata kungiyar ta'addanci a cewar babban hafsan sojin Harzi Halabi a yau dinnan Talata yana mai nufin mayakan Hamas. Sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya isa gabar Crimea a yau Talata wanda hakan ya sake janyo cikas ga rukunin jiragen ruwan Rasha dake na yaki wato dake tekun Bahar Aswad din. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta yi amfani ne da makamai masu linzami kuma harin ya lalata jirgi mai suna Novochaskas. Matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar Yemen a tekun Bahar Al-Amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku biyu yau Talata jim kadan bayan an hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya. Rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaki guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin Bahar Al-Arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan. Ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan yau Talata ta ce an umarci wasu jami'an diplomasiyyar Faransa biyu su bar kasar saboda wasu take-taken su da suka saba ma ka'idar aikin su na diplomasiyya. Ma'aikatar ta faɗi a wani bayani cewa ta gayyaci jakadiyar Faransa Anne Boylan don bayyana abinda ma'aikatar ta kira bacin ranta matuƙa kan take-taken wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa ɗin biyu.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na dare a yau. Sai kuma zuwa gobe da safe misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Rirayen Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya Fiona wa Mainan Dubu da kuma wanda ya sada mu da ku, Mr. Carl. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asuba ita gari.